Haka kuma shi a mawamin na lokacin zamanci za su kasance yadda kuka kasance haka za a tsora a kanku in mutane girge mutumin girki. An ce annabi Musa alaihi salam ya taɓa cewa Ubangiji, ya Ubangiji, da shi muna kasa, to ya za mu yi kusan kayan da jamu ko kuma kayan da ayyukan da muke yi. Sai Allah ya ba shi amsa da cewa idan kuka ga na tsora sarakuna da shugabanni na kirki, to na yarda da ku ke, kuma na yarda da abin da kuke. Amma idan kuka ga na tsora shugabanni marasa kirki, ya gano ni marasa kirki, marasa imani, to Ubangiji ya ce, to ban yarda da ku ba kenan, kuma ban yarda da abin da kuke. Ana ba da labarin wani sarki na Iraq da aka yi a zamanin Bani Umayya, ana ce da shi Hajjaj bin Yusuf. Musulmi ne, amma an ce ya kashe musulmai kusan 700,000 a wakati da shi ne sarki da aka ce in ya fito da zai yi ta wajen musulmai. In bai yi jini ba ma sai jini ya faru yau da jini ba, ma'ana mai sa yi wa yanka mutu. Sai an yanka mutu an faro jini sannan da jini ko mai lafiya. Saboda tsananin
ya koma ga Allah, da ya yi kuma ya koma ga Allah sai zaki da
bacon yakan kawo bacon kasuwanci yakan kawo noma ba zai yi albarka kiwo ba zai yi albarka su ba zai yi albarka komai da ake yi na kasan ba zai yi albarka ba saboda shi shugaba ko gwamnati shi ne zuciya na ainihin kasar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai mana cewa ala inna bisatri mudara idza salahat salaha al-jasad kullu idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb to menene zuciyar kasa shine shugabanni na kasa din sune zuciya menene zuciyar farko misali gwamnan farko me zuciyar Kano gwamnan Kano da zaran gwamna ko kuma shugaban kasa zuciyar ta zama ba ta da kyau to kasa ba za ta yi kyau duk abin da yake cikin kasar zai lalace ba zai yi albarka ba za a samu kashe-kashen nan za a samu ɓaci-ɓaci saboda haka dole ne shugabanni da sarakuna su rinka duba jijiyoyin a koyi fi don gyaruwar jijiyoyin yana da muhimmanci wajen gyaruwar kasar wakacin da imani da tsoron Allah da kuma son Allah da son annabi ya cika zuciyar gwamna ko ya cika zuciyar shugaban kasa to zai da ya je wajen wakilai zai da ya je wajen hakimai da dagatai zai da so ya je wajen ministoci da ciyamomi na local government haka kuma albarkar zai sauko ya je wajen manoma ya je wajen masu kiwo ya je wajen masu su ya je wajen masu kasuwanci sai kasa ta samu ƙarfi to shi yasa muhimmin wannan aya da muhimmin abin da ta kunsa jiya mun tashi lokaci ya kure shi yasa ban yi waɗannan bayanai ba na so in bayani a bana a yau kafin mu ci gaba da karatun mu yau saboda mai yiwa a cikin mu da muke masallaci a yau wani daga cikin mu ya zama kwamishina ko ya zama gwamna ko ya zama shugaban kasa to kar ya manta cewa mashi'a ta Allah ita ce ta bashi mulki ba dabarar da kowa ne ba hikimar da wannan mashi'a da ta bashi mulki nan kuma tana nan ita ce za ta karɓa wani lokaci a wajen zai dawo ya zama ba komai ba ko ya sauka ko a kore shi ko a kwace ko ya mutu ala ai halin da zai bar wannan kujera da yake kai to amma me ya tanada wa lahirarsa shine muhimmi kowanne gwamna kowanne commissioner kowanne shugaban kasa kowanne chairman kowanne shehu kowanne sarki kowanne hakimi kullum abin da zai tunani kenan kujera kam ya samu ai na mulki saboda haka ya daina tunanin ta amma me zai sanar a lahira me ya tanada saboda lahira to mun gama wannan karatun a jiya ubangiji ya kawo mana ya nuna mana ikonsa cewa shi ne yake da iko ba wanda ba wanda ya yi sarkin da yake da irinsa tunda shi ne yake shigar da dare cikin rana da shigar da rana cikin dare ba wani sarkin da zai iya wannan ba shi kuma shi yake fitar da abu mai rai da abu matacce kamar yadda yake fitar da kaza daga kwai yake fitar da kwai daga kaza wani kuma sun ce za ka ga mutum musulmi ne ya haifi ɗa ya zama kafiri ko kuma za ka ga mutum kafiri ne ya haifi ɗa nan ya zama musulmi shi ne hayyun minal mayyit mayyit minal hayy dan kafiri matacce ne ko da yana tafi a kan tsoron kasa shi kuma musulmi rayayye ne ko da yana cikin kasa to shi ya sa ubangiji ya nuna mana wannan aya wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi kitab ubangiji ya ce kar mu riƙi kafirai masoya mu mumine da za mu rinka zuwa mu tunduge su mu riƙe su muna gaya musu asirin musulmai muna neman taimako a wajen su muna bar musulmai ƴan uwanmu ba ma neman taimako a wajen su kar mu yi haka ubangiji ya ce wa man yaf'al zalika wanda yake aikata haka din to ya sani fa falaysa min Allah fi shay shi wannan da yake aikata haka shi ba komai bane a cikin addinin Allah bai da wani taimako na Allah wanda yake barin mu'mini ya je wajen kafirai yana neman taimako ubangiji yace illa an tattaqu minhum sai dai idan kuna jin tsoron wani abu ma'ana ku jama'a ne kadan kuna garin da yawancin su ba musulmai bane kuma ko kuma sun ke waye da tanan ba arani to ku yi musu mudara ne ma'ana ku ba su abun duniya dan addinin da ku kuta amma kar ku ba su addinin dan duniyan ku kuta ku yi musu mudara ne shine ka ba da duniyan ka dan addinin ka ku kuta kaman yanda aka yi lokacin hijira da Suhaib Rumi da ya zo zai hijira kafiran Makka suka sani shi sai ya ce musu to kun gani dai yanzu ni din nan tsoho ne in kun kashe ni ma ba wani ribar da za ku samu amma ku bari mu yi ciniki da ku ba ku dukiya na duk da yake Makka dama yana da dukiya ni kuma ku bar ni tafi wajen masoyi na shine Annabi Muhammadu ba abin da zan rage mu dan ni dai na fita daga makani din nan tsoho ba abin da zan rage mu saboda haka sai suka yadda suka barshi shi kuma ya suka dauki dukiya shi kuma ya tafi wajen Annabi kafin ya zo ma malaika Jibril ya saukar da aya akan cewa Ubangiji ya yi da kasuwancin nan da yake to idan kuna da tsoron su kai muku hari ko su kashe ku ko su abin nan dan ku yi musu mudara ne shine ma'ana ku bar musu mulki ku bar musu wasu abubuwa da za su ce za su sa ido a kai in kun ce sai kun yi mulki wata kilba za su bar ku ku bar musu mulkin su yi in ku kaɗan ne ku ku ci gaba da ibada ku ci gaba da kamar su ku ba komai amma idan kuna da yawa kuma kuna da ƙarfi ba a ce wai ku hau su ku ta kashe su ba ku sai yi ba haka yake bai ce wai dan mu musulmai muna da yawa kuma su wa'anda ba musulmai ba suna cikin mu su kaɗan mu kai su ko kuma mu kai su mu kashe su ba haka yake ba ana so a samu samaha na musulunci ga musulmi makocinka in ba musulmi ba ne ka jawo shi da kyakkyawar ɗabi'a na musulunci zuwa musulunci shi ne mai ya ga in ka samu abinci za ka ba shi ka samu kuɗi za ka ba shi kuma ka fito kwana biyu ba ka gani shi ba za ka tambaye shi wane kana nan makwacina kana nan kwana biyu ban san ka ba lafiya in bai da lafiya kana asibiti ka je ka gaishe shi ka ji yana buƙatar taimako ka taimaka masa da haka za ka jawo shi ya zuwa musulunci Ubangiji ya ce wa yuhadzirukumullah Ubangiji yana muku gargadin nafsahu azabansa da fushinsa Ubangiji yana mana gargadin idan muka ƙi bin umarninsa irin azabarsa da fushinsa da za su sauka a kan mutane wa ila Allahi al-masir ku sani fa kun bi abin da Allah ya ce ko ba ku bi abin da Allah ya ce ba dai makoma izuwa Allah duk izuwa Allah za a koma wa ila Allahi al-masir izuwa Allah makoma take bai yujazikum ya takanka muku kowanne bisa aikinsa da ya aikata in ka yi aiki mai kyau Allah zai baka ninkin abin da ka aikata in ka yi aiki mara kyau kuma zai baka sakamako ɗaya na abin da ka aikata wannan ma kuka duba jiddiki na Allah niyya kawai mutum ya yi musulmi ka ce kai yau ɗin nan na yi niyya daga asuba bayan rana ta fito zan yi nafila raka'a 100 zan yi alwala zan yi nafila raka'a 20 sai baka yi ba za a rubuta maka ka yi ba saboda niyyar nan da aka mai karfi da kai Allah zai rubuta ka yi aikin alheri guda daya saboda niyyar nan da kai to da asuban nan da ta fito rana ta fito sai ka ce kai yau zan fita in je in yi sata yau na je kasuwar Litinin zan je in yi sane yau niyya na dai kawai yau zan je in hada wani da wani fada sai na ga sun bata to kaga ba za a rubuta maka laifi ba akan wannan ba za a rubuta maka cewa kai ne sai in kai ne sannan za a rubuta maka kai guda ɗaya amma shi ma bayan kai wannan niyyar sai ka zo ka tana kai amma fasatan nan ba kyau Allah ya haramta ta kai sanan nan ma ba kyau kuma hada mutum da mutum kaga ba kyau kai na tuwa ba zan yi ba sai a rubuta maka kai aikin alheri ɗaya saboda duk wannan da kai to idan kuma ka aikata laifi din shi raqibu akidu sai ya tambayi raqibu akidu dama yana hannunka na hagu ne mala'ika da yake hannunka na hagu mai rubuta ayyukanka na laifi sai tambayi mala'ika na dama to rubuta ne wani yayi laifi tashi nan guda daya a rubuta sai raqibu ya ce masa kai jinkiri ko zai tuba dan yana cikin al'umman annabi Muhammad ce sallallahu alaihi wasallam to idan za su maka jinkiri awa 24 ma'ana kwana daya in kai laifi ba za a rubuta ba sai bayan kwana daya saboda rahama duk laifin da kai ba za a rubuta shi ba za a jira ba ko za ka su mana da awa idan ka kuma cikin awa 24 shikenan ba za a rubuta ba ba kai ba amma in baka duba ba har nan to shine sai a rubuta laifinka ubangiji yake tuna mana yake cewa kul ka gaya musu in tufu ma fi suduri idan har kuna koyewa a cikin zukatanku na daga soyayyan su arna din fiye da soyayyan ku ga su musulmai yan uwanku au kutuhu ko kuna bayyana shi ya'lamullah duk dai ne a wajen Allah da ku koye ko ku bayyana sananne ne a wajen Allah kun yi shi a koye ko ka yi shi a bayyane to Allah daidai yake a wajen sa wannan fa ba soyayyan mushrikai ko kuma kafirai din ba kawai kowanne abu da ka koye a zuciyanka Allah yana sane da shi yanda ka san muna ganin fuskanka haka to haka Allah yake ganin zuciyanka aka ce Allah yana duban zuciyan bawa a kowanne yini a kowanne yini a kowanne sakan a kowanne sakan ba wai yini ba a kowanne sakan so 70 ubangiji zai duba zuciyanka so sakan so 70 Allah yake duba zuciyanka ga me ya ci shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ya ji kunya ya ji tsoron Allah ya same shi a inda ya hana kuma ya neme shi a wajen da yake sai ya samu baya wajen ai babban kunya ne a wajenka kaman kai ne kana aiki tare da shugaban kasa ko kana aiki tare da shehu ko kuma hakimi ko kana aiki tare da gwamna ko wani kwamishina sai ya aike ka da ya aike ka yace ka je waje kaza da ya je wajen sai bai same ka inda ya aike ka sai ya je wani waje sai ya same ka inda bai ce ka je ba kuma kana abin da yake karkai za ka ji nauyi za ka ji kunya za ka ji shakka za ka ji tsoro ko ba za ka ji ba to haka mumini yake tare da Allah duk sakar Allah yana da zuciya kowanne bawa duk sakar su 70 zai kuma bawa ya ga zuciyar nan akwai Allah a ciki ko babu Allah a ciki to shi yasa kullum kai ka fara bi cikin zuciyanka ka ga meye a cikin zuciyanka in ka ga zuciyanka akwai Allah a ciki to ka gode Allah kana tare da rahamar Ubangiji Ubangiji yake wa ya'lamu ma fi samawati Ubangiji ya san abin da yake cikin sammai bakwai din nan gabaki daya kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sama din nan ta daya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai duka Allah ya cika su da mala'iku har inda ba inda in ka jefa tsinke zai fadi tsinke fa in ka dauka ka jefa a sama
ba zai je faɗi a kasa ba sai dai akan wani mala'ika. Duk halittun da suke sama din nan, komai yawan su, komai girman su, komai kankantan su, Ubangiji ya san da su, ya san da zaman su. Wa ma fil ardi, da abin da yake cikin kasa, ko daidai da ƙwayar zarra ce, ƙwayar kiyaye da take tafiya a cikin duhun dare, a cikin turɓaya, Allah ya san da ita, ya san da tafiyanta, ya san kuma a inda take. Ba abin da ya koya a mulkin Allah wanda Allah bai san da shi. Wallahu Ubangiji ala kulli shay'in qadir, mai iko ne a bisa kowanne abu, yana daga ciki yiwa masu son, masu nuna soyayya ga kafirai makiya musulunci, wato soyayya akan mu. Duk kafiran da suka fito fili suka nuna gaba, suka nuna kiyayya ga musulmai, to mai halitta ga musulmai su nuna musu soyayya. Duk wanda ba musulmi ba ne, bai nuna kiyayya ba, bai nuna gaba ba, bai nuna yana nema ya kashe musulmi ba, kuma bai taɓa ɗaukan wani makami ya tsoratar da musulmi ba, ko kuma ya razanar da musulmi, ko kuma ya kashe musulmi ba, bai halitta musulmi ya ci mutuncinsa ko ya gaya masa magana wanda ba shi da kyau. Saboda shi addinin musulunci addini ne adali, bai so ka hau wani ba da haƙƙi ba. Ubangiji ya ce ku tuna, ai kuskuru, ku tuna yawma, ranar da ta ji kullu nafsin, za ta kowace rai za ta samu ma amilan, abinda ta aikata min hayri muhdara, abinda ta aikata na daga alheri yana nan tare da ita, wa ma amilat min su'in, abinda ta aikata na daga mummunan aiki kuma, wasu tana ƙaunan lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, da ma akwai wani zamani ko kuma tazara mai nisa tsakaninta da wannan abin da ta aikata nuna. Aka ce Ubangiji yana magana ne wannan akan mutum da ya mutu, wanda ajalinsa ya zo ya rasu, aka yi masa wanka, aka sa shi a likafani, aka zo aka yi masa sallah, aka ɗauke shi aka kai shi kabarinsa. Idan mutumin nan mutumin kirki kuma yana aiki da aiki na gari, to idan ya zo sai ya samu aikinsa da yake aikin nan a cikin kabarinsa, mutumin kirki kuma yana da ƙamshi mai kyau, sai shi mamacin nan sai ya ce wa wannan, kai dai alamanka mutumin kirki ne, kuma ga shi kana da ƙarfi, ka kuso mana wajena. Sai shi aikin nashi ya ce masa, dama ni aikinka ne kyakkyawa, na daɗe ina hawa kanka a duniya, lokacin da kake duniya ni nake hawa kanka, kake tafiya tare da ni duk inda kake zuwa, to yau kuma kai za ka hau kaina, ni zan kai ka duk inda za ka je. Sai ya zauna tare da shi a cikin kabarinsa, ya zama yana bashi hira, yana masa zance, yana ɗebe masa kewa, tun da a lokacin ‘yan uwa sun watsar da shi, masoya ba wanda zai ce a binne shi tare da shi, ‘ya’yanka ba za su yadda a binne ka da shi ba, matanka kowace za ta je ta yi ta gaba da shi, kenan ta gaba ta gaba ta je ta yi aure, ‘ya’yanka kuma matuƙa sun yi sadakan 40 ɗin nan sun manta shi, kenan sun shiga sha'anin rabon gado, kowa gida nawa zai samu, moto nawa zai samu, kanti nawa zai samu, miliyon nawa zai samu, tunaninsa ke. Idan kuma ba ka da aiki mai kyau, to shi ne sai wannan mutumin da aka binne a kabarin nan aikinsa sai ya zo masa a siffa mummuna, mai tsananin rashin kyau da ƙazanta da tsiwa da wari, shi ne shi mamacin sai shi masa, kai wannan alamanka ba alaman mutumin kirki ba ne, fuskanka ba ta zo da bishara mai kyau ba, ka tafi karka zo kusa da ni warin ka yayi yawa Allah ya nesa ta tsakani na da kai sai aikin da yake to dama ni aikin ka ne mummuna da kake yi na a nan duniya kafin ka bar ta ka dade kana hawa kaina a duniya to a yau ni zan hau kanka a nan za ka kai ni duk inda za ka kai ni sai yazo ya rungume shi ga wari ga diwa ga tsutsa ga kazanta a nan kabarin shi ne wato za ku ji mutum yana ta ihu yana ta abubuwa amma ba wanda yake ji ɗan adam duk ba sa ji amma duk wani dabba yana jin ihunsa da yake a cikin kabari duk wani tsuntsu yana jin ihunsa da yake a cikin kabari saboda haka Ubangiji yake tsoratar da mu dinga yin aiki mai kyau a nan duniya mu zama masu kyakkyawan hali mu zama masu kyakkyawan ɗabi'a saboda wannan abubuwan shi ne zai bi mu zuwa kwantar mu ranar da aka binne mutane Ubangiji ya zo ya maimaita wannan ya ce wa yuhadhirukum Allah Ubangiji yana tsoratar da ku nafsuhu anan azabahu ay azaban yana tsoratar da ku fa azaban sa ya maimaita ni dan ta'kidi cewa wannan abu zai auku saboda haka mu kiyaye da baki daya mu zama nan na yin aiki na alheri wallahu ubangiji ra'ubun mai tsananin tausayi ne bil ibad da bayi yayin da ya musu gargadi dan zai iya yayi shiru ai aikin sannan yaje yayi azabi amma kaga ubangiji saboda kasancewar sa mai tsananin tausayi ne gare ni to sai ya gaya mana fa abin da zai faru cewa in mun yi kaza ga abin da zai samu in mun yi kaza ga abin da zai samu to kaga kuma Allah ta cewa wajen kunne ya ji ya tsira idan kullum muna magana akan muna son shugaba na gari muna son gwamna na gari muna son shugabanni mutanen kirki to mu duba mu mutanen kirki ne mu kanmu talakawa muna da kirki ayyukanmu yana da kyau ɗabi'unmu suna da kyau halayenmu suna da kyau mu'amalarmu suna da kyau idan haka ne Allah ba zai ba mu shugaba marasa kyau ba zai ba mu gwamna marasa kyau ba zai ba mu kwamishinoni da ministoci marasa kyau ba amma idan mun halaye mu ba kyau idan ayyukan mu ba kyau kowannen mu ya kulle a zuciyarsa banda ya ci dan uwansa ba abin da yake so ba wani wanda yake tsoron Allah a cikin mu kowannen mu kawai sai dai ya samu ta kuɗi ko ta ina mai damu ba to ba za mu taɓa samun shugabanni na gari ba idan kuma muka ci gaba da yin waɗannan ayyuka marasa kyau mutum ya je kabari ga abin da zai samu kar ka zaci wai kai dan ka ce kai musulmi ne kawai shikenan wannan lafi sai ka samu na kai abin da kaga dama in ka je lahira ba abin da zai akabi abin da zai samu a lafi ne kam ka samu amma idan ka yi aiki na gari ka yi aiki na alheri ka yi din kyautar din dawa aiki to za ka samu abin da ka samu duka kamar yadda Ubangiji a nan ya faɗa
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وتحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول ولو فإن الله لا يحب الكافرين
تو أنا أنشأ annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yace wa yahudawa da nasara ku musulunta sai suka ce masa ai mun riga ka musulunta addinin mu ya riga naka littafin mu ma ya riga naka sai yace musu to ai abin da ya hana ku musulunta da kuka ce Allah yana da da shi kuma Allah ba shi da da sai suka ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kana kan wani addini ne sai yace musu yana kan addinin annabi Ibrahim sai suka ce to ai annabi Ibrahim din ba yahudi yana kan addinin yahudai shine wannan aya ta sauka ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima to kuma sai kana ubangiji yace masa kul ka gaya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kaga in kuntum tuqoon Allah in dai kun kasance kuna nufin yayya ga Allah ne kuma kuna son Allah ya so ku to fattabi'uni ubini yadhkum Allah Allah ya so ku ya ba ku ladan ibada da kutsan da mun din ba shi ku bi ba ba za ku samu yaddan Allah ba ba za ku samu soyayyan Allah ba anan kaga yahudawa suna cewa ai ayyayin Allah ne masoyan Allah kuma mushrikai da suke cewa su kuma ba sa bauta wa gumaka sai dan gumakan su kusanta su zuwa Allah to wannan duk ubangiji ya karanta mu sai ce babu wani wanda zai samu yaddan Allah ko ya samu kusanci da Allah ko ya samu soyayyan Allah muddin abu da yake yi ba yayya ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan dukkan soyayya in kana so Allah ya so ka to ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka so shi ka bi shi dan bayan za ka yi ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka so shi sai kana son shi ne za ka bi shi da yawa mutane za su ja su suna bin annabi amma soyayyansu da annabi kankani ne ana rage darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai ce maka annabi mutum ne kamar ka ai kaga wannan ba a san annabi duk wanda kake yana cewa annabi mutum ne kamar ka in kana da iko kai kuke ka tashi ka bar shi kai kokari ka tashi dan bala'i ya sauka a kan ka ba zai bar ka ba kai wa ka da wannan musiba ya zai ci annabi mutum ne kamar ka kuma kai da yadda in ka zauna a wajen ka yadda da abin da ya faɗa ke annabi ba mutum ba ne kamar mu mutum ne amma ba kamar mu ko hadisarsa ma na zahiri ma ba irin tamu ba ne mu ɗauka misali annabi an ce yana gani ta baya kamar yadda yake gani ta gaban sa kai kana gani ta bayanka ba ta gani ta bayanka ta gaban ba wani sai yana sa gashi sai yana sa tabaru nake gani balle ta baya to shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani ta bayansa kamar yadda yake gani ta gaban kaga annabi shi da kansa ne ya faɗi wannan lokacin da ba su suna riga shi sujada suna riga shi tashi daga sujada suna riga shi tashi daga ruku'u suna riga shi ruku'u yace la tasbuquni bisujudi bi ruku'i wa sujud fa inni araakum min wara'i kama araakum min amali kar ku dinga riga shi tashi daga ruku'u da sujada ni ina ganin ku ta baya na kamar yadda nake ganin ku ta gaba wa ma yufina al-imam illa li yutamma bi ba a sanya limami ba sai dan ai koyi anan aka san cewa wanda ya riga limami sujada ko ya riga limami ruku'u ko ya riga shi tasuwa daga ruku'u ko ya riga shi tasuwa daga sujada da ganga shi sallar sa ta faci to annabi sallallahu alaihi wa sallam kuda baya sauka akan kai kuwa ya rumba sai ka ta koran kuda ka ta koran sauro ka ta koran to duk wannan halittar kama ba iri ɗaya ba annabi gumin jikinsa mutanen Madina suka ce da shi suke hada lalle na auren amarya amaran su in za a aure sai su je su tsari gumin manzali su zo su kwaba da shi ya tambaye su me kuke yi da gumi ya ce ai ya rasulallah wannan gumin ka da shi muke hada lallen amarya ba wani turaren da ya kai shi kamshi ba turaren da ya kai gumin manzali da shi suke sahabbai sun sha maki na manzali sun sha jini na manzali kaki da ya tofar sun sha to kace manzali mutum ne kamar ka saboda haka ka so annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka so shi ne soyayya sosai kamar yadda ya wasafa wa sayyidina Umar bin Khattab yayin da yake masa ya rasulullah ina son ka fiye da kowa da komai sai raina da iyayena yake har yanzu ya Umar imanin ka bai cika ba yake ya rasulullah ina son ka fiye da kowa da komai sai raina yake har yanzu ya Umar imanin ka bai cika ba yake ya rasulullah ina son ka fiye da kowa da komai har raina da take cikin kirji sai ce yanzu tukun ya Umar imanin ka yake to sai kaga annabi ya zama mafi soyuwa gare ka da komai kaga za ka iya ɗaukar ranka ka bayar saboda manzali bar da san ƴaƴa ko mata ko dukiya ko gida ba kai wani tunani ba in an ce annabi ne to kai ba magana za ka iya ɗaukar duk abin da yake a jikinka ka bayar za ka iya ɗaukar ranka ka bayar za ka iya ba da ƴaƴanka za ka iya ba da matanka saboda manzali to a lokacin imani da ya cika a lokacin da imanin ka yake kadin nan shine zaka iya bin manzo Allah dan shine idan annabi ya ce maka kai abu to zaka yi in yace ka bar abu zaka bari dan masoyin ka ne yace kai kuma masoyin ka ne yace ka bari to a lokacin nan to kunna idan kun yi irin wannan biyayya ga annabi to shine kamar yadda yake fatabiuni wallah Allah kuma zai so wanda ya yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah zai so shi kuma wa ya kullu dunubu ya gafarta muku dunubanku wallahu ghafurur rahim ubangiji mai gafara ne mai jin kai ne ga mu'mine a ranar lahira ka san shi mu'mini ba a so ya yanke kauna ubangiji yana son masu tuba masu tuba daga zunubansu ko yaushe ka yi zunubi karka ce ai jiya ma na yi a'a ka tuba yaukun ma ka tuba jibi ma ka tuba gada ma ka tuba citta ma ka tuba karka yanzu ka zauna da sakon Allah a wuyan kamar yadda ka san ba za ka zauna da dauda ko da farfata a cikin rigan ka kana zaune ba ko karka yadda ka zauna da zunubi a tare da kai to kun ba abin da yake kankarin zunubi ko ya kawo gafara ga wato mutum musulmi irin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da soyayya ga yi shine kai istighfari kuma kai ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam za ka samu ubangiji mai yawa da gafara gare ka ubangiji in ya gafarta maka a nan duniya duk abin da Allah ya fara maka alhirin da a nan duniya to ba zai tambaye ka shi a lahira ba in dai ya gafarta maka shi a nan duniya to ba zai tambaye ka shi a lahira ana so ka zama mai tuba ne tsantsa ka zauna kai ta kuka kai tsakaninka a kan laifin da kai wa Allah kai ta tuba ka ta tuba ka ta tuba wannan shine abin da ake bukata mutum kul ka ga ya musu aqibullah ku bi fa Allah wa rasula da manzanta fi ma ya amarana ku bihi cikin abin da suke horon ku da shi duk abin da Allah ya umarce ku da shi to ku bi shi ku aikata shi wannan shine alamar soyayya duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ku da shi to ku bi shi ku aikata shi wannan shine alamar soyayya ana kar ka yi abu ba ilimi kasance kana so ka bi Allah kaje ka sabi Allah kar ka ce kana so ka bi manzon Allah kaje ka sabi manzon Allah saboda haka duk abin da za ku yi ku nemi ilimin sa kai kara babu abu muhimmi kaman ilimi shine fitila kaman kana tafiya ne a cikin duhun dare kuma a daji kuma ga hadari baka da fitila kaga ba mamaki ka je ka taka kunama ko ka taka mashiji ko ka je kai karo da itace ko wani ya taka tarko don ya kama damusa kai ka je ka fara a ciki duk waɗannan za su iya hawa amma in kana da ilimi shine za ka haska ka duba nan akwai rani ka kauce nan itace ne ka kauce nan kaya ne ka kauce nan hanya ne ka bi to shine ilimi shi yasa ilimi ba yi da lokacin da za ka ce yanzu kai ni na ji ƙarfi in karatu in shekarun ka ɗari ne to akwai buƙatar ka sa littafi a hadari gaban malami kullum ka karanta sutura ɗaya kawai kar ka karanta da yawa sutura ɗaya awwalu ma yaju ala al-mukallafi sai ka tsaya sai gobe kar ka wuce nan karatu ya isa in Allah ya baka shekara ɗaya kaga kana da fitira 360 kenan abinda ka karanta a shekara in kuma a shekara guda ka karanta fitira 360 za ka yi aiki da shi to ba karamin ibada za ka yi fitira 360 ina ganin ahalarin ma bai kai haka ba ai ka sauke shi to saboda haka ilimi shi ne babban mahudi kar ka je kana so ka yabi kana so ka yi aikin Allah ka sabi Allah ka ce Allah so in zama mai kuɗi ina so in gina masallatai so gina masallaci yana da kyau gina makaranta yana da kyau gina gidan marayu yana da kyau ka taimaki miskinai yana da kyau to amma sai ka je ka shiga da sana'a sai ka shiga fashi don ka samu kuɗin kana yin fashi don ka samu kuɗi ko kuma kana kawo za ka mutane don a ba ku banza don ka samu kuɗi ka samu wannan kuɗin sai ka yi sadaka ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa at-tayyib Allah mai tsarki ne baya karɓa sai tsarkakakken abu wannan kuɗi da ka je kai fashi ko kai sata ko kai damfara ko kai overnight ko kai cin amana kudin barayu da yake hannun ka je kai zo sai ka kai sadaka da shi Allah ba zai karba a wajen ka Allah ba zai karba ba kamar mutum ne ya je alwala da tsari ya zo masallaci ya ce zai yi sallah ina sallah ka kaga babu sallah ya je alwala yayi alwala da jini ko da fitsari ya dauki Qur'ani yake ya zai karanta kaga babu karatu Qur'ani to wannan ma shaytanu ne za su kike shi ba rahama ko mai gidi to shi yasa ilimi shine zai nuna maka me za ka yi in Allah me za ka yi ka kaucewa in Allah shi yasa yana da kyau tsoron da yaran kowa ya koma karatu abun da ya wahalar da ku a ƙasar nan kenan kana cikin ibadar ka shekara 30 kana yin wasallin ɗinka kana yin salatul fatiha ka kari ka cikin ka kana ja kana karanta dalailul hayrat kana karanta ashabawani da tsakiyar rana sai yazo ce maka salatul fatiha nan ba kyau istighfarin nan ko kuma wazifa da ake yi ba kyau shirka ko kuma yace maka jawhara ba kyau shirka ko kuma yanzu ya ce maka ana bauta wa shefi ne ko kuma ya gaya maka wani abu sai ka ɗauki da la'iru ka je ka taka ka ɗauki ka tattaka da ƙafanka ka yayya ga ka mutsutsuka ka zubar saboda me saboda baka da ilimi saboda kai jahili ne don ko babu komai abin da yake cikin da la'iru da hayrati sunayen manzo Allah inda kana da ilimi da ba za ka ɗauki da la'irin nan ka je ka tattaka shi ka yayyaka shi ka mutsutsuka shi ka zubar ba in ma ba za ka yi sai dai ka tattara ka aje. Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ana laka zikra, mun ɗaukaka ambatanka. Kai ka ce a'a, Allah kai ka ce ka ɗaukaka ambatanka domin mun jefar da ambatanka. Abin da ka faɗa ke tayayya. Idan ka ce salatul fati ba kyau, jauhara ba kyau, menene me a ciki? Ka karanta jauhara, ka karanta salatul fati, ka ce a sai mutum ya zo ya ce maka a'a, ai ba wai abu sai ake ciki ba ne, wai Annabi ne ba. To kaga wannan ba hujja ba ne. A ƙa'ida da shari'a ka ce Annabi bai yi abu ba saboda haka ba za a yi ba hujja ba. Hujja shi ne Annabi ya hana, Allah ya ce kar a yi, Annabi ya ce kar a yi wannan abu, shi ne hujja. Amma cewa Annabi bai yi ba ba hujja ba ne. Don inda an ce Annabi bai yi abu ba hujja ne, ai da abubuwa yanzu haka abinda muke yi da yawa da duk yanzu maganar da muke yi a makarantun da gidan talabijin, zama da muke a kujera mu yi wa mu yi tafsiri a nuna a talabijin, tafiya maka a jirgin sama da abubuwa da yawa ga suna duka Annabi bai yi su, kuma muna yi kuma muna gani suna taimakawa wa gidanki. To ya zai iya zama da dan Annabi bai abu ba shine, shi yasa ya kamata kowa ya nemi ilimi da kansa, saboda da an kawo maka abu an ce ba shi da kyau, kai za ku kuma wannan abu ku gani. Ku ana aka ce da me ma abun ka kitabullah wa sunnati rasulillah, littafin Allah da sunnar manzon Allah da iqrarin malamai. An kawo maka magana sai ka duba dai da ilimin ka, wancan fassarar na mutumin nashi wannan fahimtar ta ne, amma ba abin da Allah ya ce ke nan ba Annabi. To kaga a nan abin da ake bukata ga kowane musulmi, total submission to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cikakken biyayya da ba kwashe a cikin duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya zama kana yi ba za ka bincike yi ba, ba ka ce tsarki ba, ko me yasa Annabi ya ce ayi kaza ba, ko me yasa ya ce a haifar kaza ba, wannan su za ka yi biye. Shi yasa ilimi yake da muhimmanci. Abin da yasa nake wannan bayani, saboda duk wahalar da muke ciki yanzu, irin waɗannan jefar da dalilul khairat da yayi ya tashi, tattaka su ishiriniya, tattaka biwani, tattaka don sunayen manzo Allah ya ce, wulaƙanta duk zai jawo bala'i. To muna bayani ne saboda mutane wanda suka yi da su duba, wanda ba su yi ba kar su yi, kuma wanda ba su yi ba su sani cewa waɗannan su ne suke kawo bala'i, su suke jawo fitina, su suke jawo kashe-kashen nan da abubuwan nan duka. Bayan da za a yi ƙasa a zagi manzon Allah a wulaƙanta sunansa, ko a zagi waliyan Allah a zazzage su a wulaƙanta su, ƙasa ta zauna lafiya, babu shi a tarihi gaba ɗaya, karanta Qur'ani da tarihi al'ummai da suka gabata da abubuwan da suka yi da abin da Allah ya yi, za ka ga wulaƙanci ne suka yi wa annabawa, ko suka yi wa wasu daga cikin bayan Allah, Allah ya saukar musu da fushi ya wawwatsa garurukansu. Wannan watsewa da ake yi na ƙasar Najeriya ba shi ne na farko ba a duniya. A baya an yi ka karanta Qur'ani za ka ga me mutanen suka yi, Allah ya musu irin wa'in me suka yi, me laifinsu, Allah ya musu me sakamakon su, wanda suka tuba kuma suka daina me sakamakon abin da Allah ya yi. Saboda mu ma mu tuba mu bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, koma mu bi Allah, mu bi manzo Allah, mu yi soyayya bayan Allah waliyyai, ko da ka ce waliyyi ne, mu yi soyayya gare shi, mu ƙaunace shi, mu yi ihsani ga bayan Allah, talakawa da wanda ba su da ƙarfi. To wannan shi ne zai zama mafita gare mu daga dukkan wani bala'i. Wallahi in muka yi haka a shekara guda, za ku ga yadda Najeriya za ta shanta. A daina zagi waliyyai ko da ba a kama yi, kar a zagi waliyyai ko ɗaya a Najeriya a yi shekara guda, kar a yi ba'a ga waliyyai da annabawa a Najeriya ko da ba a yi shekara guda a ci gaba da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, a ci gaba da karanta a shifa da dalailul hayrat da diwani da ishiriniya da qur'ani, a ci gaba da sauke su a gani a Najeriya shekara daya, ku ga yadda zuciyoyin mutanen Najeriya za ta wanke za su ja, da kuma yadda halayensu za su ja, yadda za mu koma kowa sai ya zama za ka siya, wato za ka tafi da naira 100 kasuwa kai ce bane ka dawo da canjin naira naira 50 a rubutunka kamar da saboda albarka da zai sauka. To Ubangiji ya gaya mana waɗannan dukkanin mu sani mu koma gare shi. Ubangiji ya ce fa in tawallu, idan suka ba da baya ga bayin Allah da manzansa, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, Allah baya son kafirai guda biyu, kafiri mushriki da kafiri na ni'ima, wanda Allah ya masa ni'ima ya gurbacewa ni'ima din yake godewa Allah, shi ma ana ce shi kafiri na ni'ima, ba wai kafiri na mushrikanci ba, ba kafiri na ni'ima. To kafiran nan guda biyu Allah baya son su, baya kuma ba zai bar su baranan da ya ba zai mutu azaba mai tsanani saboda wannan halaye da suke nuna ba. To ina ganin za mu kwana a nan inda za mu tashi kotu insha Allah, daga inda muka kwana da fatan Allah zai amfane mu da abin da muka karanta a yau, ko aya ne ce ko biyu ce, amma cewa Allah zai amfane mu da su. Kuma muna roƙon Ubangiji ya zama wannan azumi da muke yi muna yin halisar da wajihi, muna yi domin sa, muna roƙon ya zama ya karɓe shi, ya karɓi azumin mutum, kuma ya karɓi ibadan mu. Kuma muna tawassuli da manzansa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, muna kuma kawo kanmu zuwa wajen shi Ubangiji cewa zafi ya yi mana yawa, mutanenmu da mu kanmu ba za mu iya wannan zafi, mutane suna cikin damuwa, bayi suna cikin matsi, da kyar ake kai azumin nan. Allah muna neman rukuni a wajen, Allah ka saukar mana da rahama, Allah ka saukar mana da rahama, Allah ka dauke mana wannan azaba, Allah ka dauke mana wannan azaba, Allah ka kafi ibadan albarka ta Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ka dara, Allah ka jara zuciyoyin, Allah ka jara zuciyoyin, Allah ka jara zuciyoyin, Allah ka tsaya mana cikin dukkan harkokin, Allah ka tsaya mana a cikin dukkan harkokin, albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani mai bukata wanda ya zo da ita wannan waje, ko ya ba da sakonta, ko kuma ya yi niyyar zai faɗe ta, duk bukatunmu na alheri Allah mu miƙa shi zuwa gare ka, Allah ka biya mana shi, albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallolinmu, azuminmu da sauran ibadunmu duk suna hannunka Allah, ka karɓe su, da kurakuran da suke cikin su duka Allah ka karɓe su, albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka kare mana sarrafa, Allah ka kare mana sarrafa, Allah ka kare mana jihar jihohin mu na Najeriya, Allah ka kare mana su, duk ƙananan hukumomin mu na Najeriya Allah ka kare mana su, biranenmu da ƙauyukanmu duk Allah ka kare mana su, gonakinmu duk Allah ka kare mana su, da dabbobinmu, duk wanda ya yi yin Najeriya da sharri Allah, Allah mun roƙe ka da alfarman azumin da yake bakinmu, da alfarman wanda ka umarce shi ya gaya mana mai azumi shi ne annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah alfarman alƙur'ani, alfarma wadanda ka saukar da alƙur'ani, wanda ka saukar mana alƙur'ani, Allah duk wanda ya nufi mu ko ya nufi ƙasarmu ita ce Najeriya da sharri, Allah ka mayar masa da sharrin sa zuwa kan, Allah ka shiga tsakanin mu da shi, Allah ka san shi, ka san niyyar sa, ka san lokacin da yake kullawa da abin da yake kullawa da suwa suke kullawa, Allah sai ka yadda ne abinda suke so zai tabbata ko Allah karka yadda Allah karka yadda ne sai ka tabbata Allah ka mai rubuta da sharri zuwa gare ni albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mutum mai alheri mai albarka wanda akwai alheri cikin sa Allah ka kusanta mu zuwa gare shi ka kusanta Najeriya zuwa gare shi ka sa Najeriya a hannunsa ka sa Borno a hannunsa ka sa ƙasar mu a hannunsa Allah ka kare mu a gidajen mu ka kare mu a hanyoyin mu ka kare mu a cikin garuruwan mu a jihohin mu da ƙasar mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barik lana fi hadhihi al-haqqi